بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومئذ أصبر أشرندا تقص غوتن جماد الآخرة shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 21 ga watan Janairu na shekarar miladiya ta 2023 wannan shine kasad na 317 cikin jerin girkasusan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar al-Zura'i al-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikhul Islam rahimahullah wanda littafi na Zadul Ma'ad mawsu'a ne akan tarihin manzon Allah sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sallama da bayani akan tafarkin sa da shari'ar sa Allah ya saka wa Ibn Qayyim da alkhairi malamai suna jinjina masa musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin Zadul Ma'ad ne a halin tafiya inda yake kasar Makka dan aikin haji nesa da kasar su ta Dimashqa nesa da iyalansa nesa da littafansa Allah ya saka mai da alkhairi dan baban ta ba muna bibiya wannan malami inda yake mana tarihin al-wufud wato tawaga al-ummomi da suka yo gangan ko suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko dai dan su ji labarin addinin musulunci daga nan su musulunta ko dan neman ƙarin bayani ko dan neman ayi sulhu da su kuma kamar haka yana mana magana akan wafdu thaqif wato tawaggan mutanen ba'ifa wanda suka zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama zamu tashi a inda yake bayani akan cewa bayan sun koma ya umarci su akan to idan sun je su rusa gunkanyen nan talata da ainihin temple dinta suka ce gaskiya ba za su iya ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce to ba komai su tafi zai turo musu wasu jarumai cikin sahabbansa su za su dauki dawainiyar wannan aiki idan su suna jin tsoro bayan tafiyar su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika da wata runduna cikin mutane 50 karkashin jagorancin sahabi Khalid ibn al-Walid kuma a cikin su hadda al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhum ajma'ina sai malan yake cewa thumma qadima alaihim rusul rasulillahi sallallahu alaihi wasallama qad amara alaihim Khalid ibn al-Walid sannan kawai sai ga tawagar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun taho domin yin wannan aiki na rusa lata a garin Daifa annabi sallallahu alaihi wasallama ya shugabantar musu da Khalid ibn al-Walid wa fihim al-Mughira ibn Shu'ba a cikin su hadda al-Mughira dan Shu'ba yace falamma qadimu amadu ila lati liyahdimuha da suka zo garin abinda suka fara yi sai suka nafaci inda gunkin lata take dan su gurguzata wastakaffat thaqifun kulluha su kuma saqifu suka fito ga baki dayan su suna jin tsoro da tashin hankali suna so su ga meye bala'in da zai faru a tunanin su ba zai yi a rusa wannan gunki haka kawai a zauna lafiya ba ar-rijalu wan nisa'u was-sidyan maza da mata da yara kowa an yi jungun jungun ana jira a ga ikon lata kenan za a ci ko hatta kharaja al-awatiqu min al-hijali har wato ƴan mata riƙaƙƙun ƴan mata wanda al'ada ba saba fitowa ba sai ga sun fito min al-hijali daga ɗakunan su masu labule shine al-hijar jam'u hajla shine kamar gurfa kenan la tara ammatu saqifin annaha mahduma yadhunnuna annaha mumtali'a daukacin mutanen garin Daifa suna ganin ba zai yi wannan gunki ba zai rusu ba suna ganin akwai abin da zai hana shi rusuwa fa qama Mughira ibn Shu'ba fa akadha al-kirzaini wa qala li ashabihi wallahi la udhikannakum min thaqifin sai Mughira ibn Shu'ba dama wato yana da raha haka da wasa da dariya sai ya miƙe ya dauki gatarinsa ya ce bari ku gani in ba ku dariya zan sa saqifa su danyi dariya bari ku gani zan gwada muku su shikenan fadaraba bil kirzaini thumma saqata yarkudu sai je sai ya sara wa gunkin gatarin nan sai ya nuna kamar irin kamar ya ji tsoro din nan ya ruga da gudu har yana faduwa yana rarrafe kamar da aka bada labarin sai suka fara cewa yawwa fartajja ahadu ta'ifa bi dajjatin wahida a ganda usabe ne sai su kabbara ko sai suka ihu suka ce ta ba mun ga mu shi wannan ya san dama Allah ta za ta yadda wallahi ba za ta yadda ba suka fara dan jin wani karfi karfi haka shi kuma kai drama yake musu wa kalu suka ce abadallahu almugira ce Allah ya tsina mugira shi ya jawo mana wannan fitina din shi ya fara zuwa ya musulunta gashi nan ya tawo cikin wannan tawaga yanda an zo ga abin da zai faru qatalathu rabba suka ce ai wannan Allah ne ya tayi maganin shi wato suna ta godewa Allah ne suka ce ka gani abin da mugira ya jawo kanshi yanzu gayi nan ta kashe shi wa farihu hina ra'uhu saqitan sai suka fara murna da suka ganshi a ƙasa wa qalu man sha'a minkum falyaqru ce to duk wanda yake so shi ma ya kuso in wani ya isa shi ma ya gwada walyajtahid ala hadamiha yace zai rusa ta gani fa wallahi la tusaba'u suka ce mun rantse muku da Allah ba za a iya da ita ba wato wannan Allah ne ya ce mai karfi kenan wannan fa su ma musulmi da kenan fa jama'a fa wasabal mugirat ibn shu'ba sai da ya bari sun gama samun confidence kawai suka ga yayi tsalle kawai ya girgije kuma ba abin da ya same shi fa qala yace qabbahakumullahu ya ma'ashar saki ce Allah wadaran wato haini kuna nan da maguzanci a tunanin ku dama na gwada ku ne innama hiya laka'u hijaratin wa madarin yace wannan gunkin kawai fa gini ne na dutse da abin nan na hijara dutse wa madar da kuma siminti kawai gini ne fa ba komai bace faqbalu afiyatallahi wa abudu ce ina muku wasiya da nasiha ku karbi abinda Allah ya kawo muku na lafiya na addini ku bauta wa Allah thumma darabal baba fa kasaru sai wa kofar dakin gunkin duka da ya kawo ya kare kofa thumma ala suraha ya haukan katangar wato da gunkin ke ciki wa alar rijalu ma'ahu duk sauran mazajen ma kawai suka haikan katangar fa mazalu yahdimunaha hajaran hatta sawwaha bil ardi suka dinga rugurugu za ta suka yi mata rusau ga baki daya sai da suka yi labor dinta da ƙasa da ɗakin gunkin da gunkin da komai da ke ciki suka lallasa shi suka rusa shi yace waja ala sahibul miftahi yaqulu wanda yake rike da wato makullin ɗakin akwai irin kamar me ake ce musu priest wato za ga akwai alkahana irin wanda suke su ne masu kula da wajen wani hadimi haka mai hidima a wurin wanda ya fi kowa bata dama za ka ga irin waɗannan suna cin arzikin wannan gumaka to shi fa sai ya zo yana cewa la yagdabanna al asasu ai sai an je foundation din su samu matsala ana rusa ta ba amma yanzu bai imani ba yana cewa ai foundation din ne matsalar su anan za su gamu da bala'in da zai gamu da su yace wala yakhsifanna bihim foundation din ne zai musu girgiza ƙasa فلما سمع ذلك المغيرة قال لخالد ده مغيرة جاك سي تشو خالد دعني احفر اساسا يتي اوغا بار كوي ني زان ما تونا وجان سي يدوكي دغا كوي فحفره حتى اخرج ترابها يدنغ فسا فانديشن دين حسي ده سكا فتر ده دك قصد دكي ده علاقه ده غونكين ا cikin wajen وانتزعوا حليها ولباسها سنن سكا كواشي كاين قرس دكي ورن سو دما انا زبا kaya na sadaka da baiko zinariya da azurfa da dirhami da dinari da kaza an tara arziki a wajen suka kwashi shi ga baki daya fa buhitat saqifun sai saqifu suka kunyata faqalat suka ce faqalat ajuzun minhum sai wata tsohuwa ta jinga cewa aslama harruda'u wa nakarul misaa wato suna cewa tana cewa aslama harruda'u wa nakarul misaa tana cewa ne wato aslamaha arudda'u kamar a ce ta ce ya ku mutanen banza tana zagin mutanen garin su ya ku la'imawa arudda'u sune allu'ama wato kamar ta ce marasa daraja ko marasa zuciya amin kamar da za a ce wani bai da zuciya ma'ana bai da shaja'a ce kun kyale kun wannan taraku ne afwan taraku ne me na karanta wa tarakul misaa ba ku da zuciya kun ki tsayawa ku yaki dan kare Allah tana musu habaici da gori tana cewa aslama harruda'u ku waɗannan la'imawa marasa zuciya kun sallama Allah ne ku ga waɗannan mutane 50 watarakul misa'a, kun ki tsayawa ku yaki dan kareta. Alsa Hausar ta fito. Wannan hadisin da hadisin da ya kawo wannan kisa yana cikin sunan Abi Dawud da Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, hadisi ne tabbatacce da isnadi kyakkyawa. Wa aqbala al-wafdu hatta dakhalu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bi huliyha wa kiswatiha. Waɗannan tawaga da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika su, sai suka zo har suka taho gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, suka isu suka kawo kayan karas din nan da suka samu da tufafin da ke jikin wannan gunkanniya. Fa qasamahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min yaumihi, a ranar Annabi ya rarraba ya ba kowa haƙƙin sa, aka cire haƙƙin gwamnati su kuma aka ba su haƙƙin su na ganima. Wa hamidallahi ala nusrati nabiyhi wa izazi dini, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dinga godiya ga Allah yadda Allah ya taimake shi shi annabin Allah sallallahu alaihi wasallama, da yadda Allah kuma ya ɗaukaka addinin Allah. Wa qad taqaddama annahu a'atahu li abi sufyan ibn harbin, kuma ya gabata cewa a cikin wannan dukiya Annabi sallallahu alaihi wasallama ya diba ya baiwa Abu Sufyan ibn Harbin. Wa hadha labzu abi Musa, wa hadha labzu Musa ibn Uqba, a cikin wato sira dinki. Wa za'ama ibn Ishaq anna Annabi sallallahu alaihi wasallama qadima min Tabuk fi Ramadan wa qadima alaihi zalika sharu wa fudu saqib. Shi kuma Ibn Ishaq kamar yake cikin Dalailun Nubuwa a cikin mujalladin ta na 5 da kuma wasu masadir wanda ba shi ba, ya ce wato Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga yakin Tabuka ne a watan Ramadana, ya zo kuma su mutanen Saqifa suka zo gare shi a cikin watan da ya Ramadan din. Warwina fi sunan Abi Dawuda an Jabirin qala ishtaratat Saqifun ala Nabi sallallahu alaihi wasallama. Okay, wannan shine yake cikin sunan Abi Dawuda, afwan ba wancan da na ambata da su ba. Okay, yan siyasa ne ala. Warwina fi sunan Abi Dawuda an Jabirin qala ishtaratat Saqifun ala Nabi sallallahu alaihi wasallama Allah sadaqata alaiha wala jihada, fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da dhalika sayatasaddaquna wa yujahiduna idza aslamu. A cikin sunan Abi Dawuda kamar yadda yake cikin Ha'ilawa cikin Dalailun Nubuwa ta Baihaqi a lamba hadisi na 325 daga sahabi Jabir dan Abdullah da isnadi kyakkyawa haka Imam Ahmad ma ya fitar da shi, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Saqifu da za su musulunta suka ce to sharadin musuluntan mu shine ba za mu yi sadaka ba, wato zakka, kuma ba za mu yi jihadi ba. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ba komai, yace sai tasaddaquna wa yujahiduna ila aslam, sai dai musuluntan in sun musuluntan wata rana za su yi jihadin, wata rana kuma za su yi zakka. Shine magana da muke da safi akan wato abin nan aulawiyya, gane meye abin da yafi kamata a yi, sanin masalih da mafasid da taqdimul maslahatul ulya bi tafwitil adna. Warwina fi sunani Abi Dawud al-Qayalis, wannan zai zama wahami ne kenan daga shi malam Ibn Qayyim al-Jawziya, domin Abu Dawud al-Qayalisi bai da sunan, sai dai Musnad Abi Dawud al-Qayalisi, ko kuma ya zama watakila bugun injiniya wallahu alam. Warwina fi sunani Abi Dawud al-Qayalisi, mun ruwaito kuma ila yau a cikin littafin Musnad na Abu Dawud al-Qayalisi an Uthman ibn Abi al-As, daga sayyidina Uthman ibn Abi al-As anna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallama amarahu an yaj'ala masjid al-Ta'ifi haythu kanat taghiyatuhu, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce shi cewa wannan farfajiyar da ke tsakiyar gari inda aka ruguza wannan gunkanya, to a gina masallacin Ta'ifa a nan wajen. Haka yake a cikin sunan Abi Dawuda da Ibn Majah har ila yau. Wa fil magazi li Mu'tamir ibn Sulaiman qala sami'tu Abdullah ibn Abdurrahman al-Ta'ifi yuhaddithu an Uthman ibn Abdullah an ammihi Amr ibn Aus an Uthman ibn Abi al-As qala ista'malani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana asgharu sittati alladhina wafadu alayhi min Saqif. Yace haka nan yazo a cikin magazi na malam Mu'tamir ibn Sulaiman, yace naji malam Abdullah dan Abdurrahman al-Ta'ifi yana cewa yana bada labari daga Uthman dan Abdullah, daga baffansa Amr dan Aus, daga Usman dan Abil As, sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala yace ista'malani Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, manzon Allah ya bani aiki ya maida ni ne wato kantoman ruko ko gwamnan garin Ta'ifa, wa ana asgaru sittati allazina wafadu alaihi min Saqif, tare da cewa ni ne mafi karancin shekaru a cikin mutane shida da suka zo gare shi wadhalika anni kuntu qara'atu suratul baqara, saboda na iya suratul baqara. Qultu fa qultu ya rasulullah, nace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, innal qur'ana yatafallatu min, haddata tana yi mini shakin, tana rawa ta fita, inji yau ban iya nan ba, inji nan ya kubuce mini. Fa wada'a yadahu ala sadri, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki hannunsa mai albarka sai sanya akan kirjin wannan bawan Allah. Fa waqala annabi yace, ya shaytan ukhruj min sadri Uthman, kai shedan fita daga kirjin Uthman. Fa ma nasitu shay'an ba'dahu uridu hifzahu, cito daga nan ban ƙara manta wani abu da nake so na haddacewa. Dama shedan yana hana mutum ya rike karatu, ai ku wannan hadisi yana cikin littafin da malam ya ambata na Al-Maghazi na Mu'tamir Ibn Sulaiman, duk da yake a isnadin sa akwai Abdullahi dan Abdurrahman, wanda malamai da dama sun ce mutum ne mai rauni. Al-Imam Ibn Hajar shi kuma a cikin At-Taqrib yana cewa saduqun yukhti'u wa yahimu, mai gaskiya ne yana kuskure yana bankaura. Irin wannan ba a karban ifradin sa, ba a karban hadisin da ya kadaita da shi kadai, sai ya dace da sauran amintattu. Wallahu a'lam. وفي صحيح مسلم أن عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي. فكذا رواية من كيو ذاتك رفوت جنكرا أتكين صحيح مسلم يتشي النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان بن أبي العاص يتشي دا منزان الله صلى الله عليه وسلم يا منزان الله شيطان ينا شغاتا كان كانيا دا كان صلى تادا كراتونا. قال سيدنا النبي يتشي ذاك الشيطان يقال له خنذب, النبي يتشي ونن ون شيطان الجنين مسونا خنذب. فإذا أحسسته إذا كجا لامسا فتعوذ بالله منه, كتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وافتل واتفل أن يسارك ثلاثا, سنن كتوبر دا ميو سو أكو تأينيهن حقونك. ففعلت سيني حكا فأذهبه الله أني, سي الله يتفي من دا ونن شيطاني إذن شتدني. وانا حديثي نتبتتي أتكي سيو مسلم yana duk malam zai yi mana magana akan fiqhun da ke cikin gabobin barkar mu kan mu shirga malam masallaci kamar yadda Bahaushe yake cewa. Sai ya ce faslun, ya gama da wannan gaba ta labarin zuwan faqif, kamar al'adar sa yanzu yi magana akan fiqhun da ke cikin gabar. Sai ya ce faslun wa fi qissati hadhal wafd min al-fiqh, a cikin wannan kissa akwai fiqhu kamar haka. Annar rajula min ahli al-harbi idha ghadara bi qaumihi wa akhadha amwalahum thumma qadima musliman lam yata'arrad lahu al-imamu wala lima akhadahu min al-mali wala yadmanu ma atlafahu qabla maji'ihi min nafsin wala mali. Mutum ne yana cikin mutanansa sai ya musulunta, da ba musulmai bane sai ya musulunta, sai kuma ya fito daga cikin su zai zo inda musulmai suke, da ya tashi tahowa sai kuma yayi rashin kirki, sai ya kwaso dukiya ko yi kisan kai. To idan ya zo ya musulunta, to ba ruwan shugaban musulmai da wancan abin da ya faru kafin nan, lam ya ta'arrad lahu, ba ruwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko duk wani shugaba, to ba ruwan shi da abin da wancan yayi kafin ya zo wajen mu musulmai. Wala kuma ba zai anshi dukiyar da ya zo da ita ba, dukiyar da ita wadda ke dukiya ce ba ta kirki ba, ba ta halas ba, to ba ruwan mu da ita. Amma musulunci fa za a karba daga gare shi, kama lam ya ta'arrad annabi sallallahu alaihi wasallama lima akhadahu al-mughiratu min amwalil al-thaqafiyyin, kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam bai duba zuwa ga abinda mugira ya kwaso na dukiyar sakafawa da yazo da ita ba. Wala bamina ma atlafahu alaihim, kuma annabi bai biya musu barnar da mugira ya musu ba. Wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi, ammal islamu fa aqbalu, musuluncin ka na karba. Wa ammal malu, dukiya kuwa, dukiya da kabar ita kuwa, falastu minhu fi shay'in, ba ruwana da wannan dukiya. So dukiya ce wadda ya karba kafin ya musulunta, kuma bai karbe ta da haƙƙinta ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai shiga cikin wannan ainihin wato qadiyya ba, amma musulunci fa an karba gare shi. Wa minha jawabu inzalil mushriki fil masjidi wala siyama idza kana yarju islamu, ya halasta idan wani baƙo ya zo wanda ba musulmi ba, bai da wurin kwana, za a iya sa shi ya kwana a masallaci, a bashi wurin zama a masallaci. Yace musamman idan ana tunanin sanadiyya haka zai musulunta, da haka ya halasta wanda ba musulmi bai shigo masallaci, wa tamkinuhu min sama'il qur'an, kuma a bashi dama ya zauna a majalisin da ake karatu alqur'ani ko tafsiri ko hadisi ko koyanta da baki ya ji abin da yake kafin ya musulunta ya yanke hukunci da kansa. Wa mushahadatu ahli alislam, kuma a bashi dama ya ga musulmai suna ta activity din, suna sallah, suna jami'i, suna ainihin sauraron karatu da hudubar juma'a kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi ma waɗannan ainihin sakafawa. Wa ibadatihim, ya kuma halasta a basu dama su yi tasu ibadar, wato afon ya ga ibadar musulmi, ya ga ibadar musulmi. Mun ji cewa lafazin da yazo da cewa an basu sun yi addinin su a cikin coci wannan munkari ne, afwan a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, cewa an basu sun yi sabis ranan Asabar ko Lahadi to wannan munkari ne, ko baya halasta a bada dama a yi addinin cewa Allah uku ne a cikin masallaci, baya halasta wannan. Ina fata mun gane wannan. Yace wa minha, daga cikin su a fiqhun dake cikin nan akwai husnu siyasatul wafd, iya gudanar da yadda ake tarban baki siyasa. Dama kamar da Ibn Hajar yake cewa shine wato aiwatar da abu yadda ya dace, administration, daukar dawainiyar gudanarwa a bisa yadda ya dace, shine ake cewa siyasa. Yanzu ne a wannan rayuwa tamu aka baiwa siyasa wata mummunar ma'ana, wanda an faɗa to ana tunanin wata harka ta rashin kirki, ta rashin daraja, wata harka ta ƙarya, wata harka ta yaudara, wata harka ta cin amana, wata harka wadda gaskiya ba ta yiwa a cikinta, wata harka wadda ake ganin ma duk mutumin kirki ya kamata ya guje mata. To wannan wata sabuwar ma'ana ce da aka baiwa kalmar siyasa, wataƙila kamar ana amfani da kalmar siyasa a bisa kuskure, interchangeably da kalmar dimokuraɗiyya. Ita dimokuraɗiyya ta yi ɗaukar wannan siffofin, cewa wata harka ce ta rashin kirki, harka ce ta rashin gaskiya, harka ce da ta yi baran-baran da addini, ta yi baran-baran da mutunci. To dimokuraɗiyya kenan, wani tsari ne cikin tsarin kafirci na shugabanci. Amma lafazin siyasa a musulunci lafazi ne mai girma, mai daraja, mai albarka, kuma harka ce ta mutanen kirki, harka ce ta annabawa. Kuma da Annabi yake cewa ma kanat banu umat banu isra'ila tasusuhumul anbiya, su banu isra'ila annabawa ne ma shugabannin harkokin rayuwarsu. Kullama halaka nabiyyun ba'atha Allahu nabiyyan akhara, annabi na rasuwa sai Allah ya tada wani annabi ne ya ci gaba da aikin da wancan annabi yake, su ne shugabanni. Kuma za ka ga shugabannin farkon musulunci su ma haka ne. Sayyidina Abubakar shine halifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma Anas yake cewa wa kana Abubakarin a alamana, ya fi kowa ilimi. Umar shine halifin Sayyidina Abubakar, kuma ya kasance ma daga cikin waɗanda ana ganin ma kamar da annabi yake fara da zai yi ai wani annabi bayan manzo Allah, da shine saboda zurfin iliminsa. Haka Usman, haka Ali radiyallahu anhum ajma'in, dukkanin su manyan malamai ne, masana addini, ba jahilai bane. Kuma dukkanin su ƴan siyasa ne, masu shugabanci ne, ƴan siyasa ne. Kaga waɗannan ba su kama da irin ƴan siyasan mu, wanda mutum wani ko Fatiha bai iya ba, wani ko ordinary salati zai ce annabi sai ya ce subhanahu wa ta'ala. Kaga wannan ai akwai matsala a cikin su. Dole kaga ana wannan irin harigido da ake yi da rashin kan gado, Allah ya tsare mu. Daka gudanar da alwafadu, baki idan suka zo ya za ku tarbe su, ya za ku kula da su, wani irin impression za ku ba su, su gane alheri da albarka addinin da kuke yi. To mun ji shi a cikin wannan ainihin kissa, wa talattufuhum, da yadda aka yi ta tausasa musu, hatta tamakkanu min iblagi thaqifin, har hakan ya ba su dama suka isa wada dangin su Saqifu, da suka koma alherin da suke ciki, suka gani ma kadimu bihi, abinda suka zo suka gani, da suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a musu tarba ta girmamawa da mutuntawa, an musu wa'azi cikin natsuwa. Da haka da suka koma garinsu sun ba da labari mai kyau, sun ba da impression da suka samu yana da nagarta. Kamar yadda inda za ku yi baki a masallacinku ko a ungo ko a garinku, irin tarbar da kuka musu da irin yadda kuka kula da su, shi zai ba da dama idan sun je su ce kai su wane mutanen kirki ne, kai su wane ba mutanen kirki bane, ba su iya kula da baki ba, abinda kuka yi shi zai hukunta su je su fara. Yace fatasawwaru lahum bi suratil munkari lima yakrahunahu, suka ainihin wato iya nuna ma mutanen su irin abinda su suke ciki na barna, da kuma yadda ya kamata a kyamaci wannan abun. Alwafiqu lahum fima yahawunahu hatta rakanu ilayhi, suka nuna musu cewa to ai ga annad da muke ciki wato mun ji a farko din nan sai da suka nuna musu cewa to fa kunji watsuma annu suka natsu falamma alimu annahu laysa lahum buddun min ad-dukhuli fi ra'at al-islam az'an sai ga cewa babu makawa dole su shiga musulunci sai suka miƙa wuya fa a'lamahumul wafdu annahum bidhalika qad ja'u suka nuna musu cewa to ai mun kawo muku musulunci in mun tuna da suka dawo suka ce to ga fa halin da ake ciki me kuke ganin za a yi suna nan fa sun yi shiri su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma za su musu kawo mana farmaki babu yadda muka iya mutanen garin suka ce to ai shikenan sai mu yadda mu musulunta sai suka ce musu to ai dama mun bi muku da musuluncin har suke cewa me yasa ba ku gaya mana ba tun da farko sai suka ce ai mun yi haka dan mu tabbatar abin ya shiga zuciyarku yace walau ja'uhum bihi min awwali wa halatin lama aqrubi da tun farko suka go suka ce a musulunta ba su nuna musu hadarin da ke cikin kin musulunta ba to ba za su yadda ba wala az'am ba za su miƙa wuya ba wa hadha min ahsanid da'wa kuna daga cikin tafarki mafi kyau na kira zuwa ga addini wato a nuna mutum abin da ke cikin musuluncin har shi da kanshi ya gamsu yayi nufin karba ba tare da an mishi afke ko an tirsasa mishi ko an zo mishi a gungunce ba wa tamamit tabligh wala yata'atta illa ma'a alibba'in nasi wa uqala'i irin wannan baya samuwa sai da mutane masu hankali masu zurfin tunani kisa kamar yadda muke ta ambata cewa ya kamata masu wa'azi da karantawa su zama mutane ne masu hankali da tunani da hangen nesa da natsuwa da bi a sannu waɗanda suka dade a harka su ya kamata su dinga taking decisions musamman wato irin abin nan qararat wanda suke hasima wato sensitive decisions da za su shafi za su iya canza gaba daya tunani koma ko za su iya zama turning point na ainihin rayuwar mutane wa minha daga ciki akwai annal mustahiqqa li imratil qaumi wa imamatihim afdaluhum wa a'lamuhum bi kitabillahi wa afqahuhum fi dini wanda yafi cancanta ya zama shi za a ba shugabanci shine wanda yake wanda yafi cancanta shugabanci shine mafi falala mafi ilimi mafi ainihin sanin addini ina ya cire mana wannan shine wannan Usman ibn Abi al-As mun ji cewa shine dan karami a cikin shekaru a cikin su amma da za a koma annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ne shugaban su kamar da annabi ya tura Mu'adh dan Jabal yana matashi dan shekara 20 da wani abu kasar Yaman ya ce kai ne gwamnan su kamar da sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ba wa sayyidina Ali ya ce ka tare mun garin Madina zan tafi Tabuka in dawo dukkanin su matasa ne kanana amma me ba su wannan martaba shine ilimin su da hankalin su da fiqihun su kamar da muka ambata wannan yana nuni zuwa ga cewa ashe masu ilimi masu hankali masu tunani masana addini su ne aula da su zama shugabanni fiye da waɗannan harigidan mutanen wanda ba su iya komai a cikin addinin musulunci ba wanda wani bai san farallan alula ba wani bai haddace koda kananan surori daga walfajiri zuwa nasu ba wani in ya zo sallah ma bai san yaya ake tsayuwa ba to wannan ba su cancanci rike shugabancin mutane ba a kowanne matakai mataki na ƙasa na jiha na dan local government na ma'aikatu da cibiyoyi da mu'assasat da sauransu ko ina ya kamata ya zama shugabanni masana ne masu ilimi wanda suka sa abin da suke ba dole wai su zama malamai mashahuran malamai ba amma ya zama wanda suka san abin da suke addini ba idan kalli ƴan siyasa irin na da Sumala Aminu Kano su Sardauna Allah ya gafarta musu ba fa jahili ne irin wannan da muke fama da su Malam Aminu Kano an ce har tafsiri yana yi a wajen rally din shi an ce hajjan aya yake yana fasarawa lafiya da daga kaga ba su zama irin waɗannan ba kamar yanzu ta taɓa rigar da ake yi ma ana ganin shi ma mutum ma an ce malami ne ko ɗan kishin addini ne to haramun ne ma a gan shi a harkar siyasa in ya ce zai shiga ma ƴan uwanshi malamai su za su fara mishi hujumi to dai rayuwa ce wannan kenan a yayin da wato a nan kuma gashi muna jin waɗanda ya kamata a naɗa muƙamai to su ne wanda suka san addini sayyidina Abdullahi sayyidina Umar dan Khattab mun karanta last week a cikin karatunmu na jami'an ibn fadlihi ko yazo ya gamu da gwamnan shi na Makka suka hada a wajen wani aiki sun je rangaji sai ya ce wa gwamnan wa ka bari acting governor a Makka sai ya ce wani sai Umar ya ce ban san wanin nan ba kuwa ya ce ai wani bararren bawa na ne
yace ya zai ka dauki bararren bawa ka bashi rukun mutanen Makka Quraishawa yace ai ranka ya dade saboda ya iya alqur'ani ya san gado ya san fiqh Umar yace to gaskiya ne abinda kai ya dace dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana Allah zai daga darajar wasu mutane da alqur'anin nan wasu kuma ya rankwafe darajar saboda rashin alqur'ani kaga shi ma nan yayi aiki da wannan ka'idar mutumin da ya san addini shi ya kamata ya rike mukami mutumin da yake masani na ilimin musulunci shi ya kamata ya rike ainihin shugabanci saboda yana jin tsoron Allah ana tunanin alkhairi daga gare shi ana tunanin kyakkyawan koyi da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen gudanarwa to amma yanzu yake ana rayuwa cikin wata wato badakala ne da farko ita nau'in siyasar ta demokradiya ta zo da kazanta da dattin da mafi yawan malamai sai suka zabi su janye jikinsu daga cikin ta suna ganin yafi musu sauki mafi yawan mutane masu mutunci sai suka janye jikinsu suna ganin yafi musu sauki tsere da mutuncinsu waɗanda ake cewa ƴan siyasa hardcore ƴan siyasa waɗanda wato su ƴan siyasa ne professionals zaka galibi mutane ne wanda sun yi bankwana da mutunci sun yi bankwana da harka ta cewa su masu mutunci galibi irin su tunda kai irin sojojin baka da ƴan jagaliya da ƴan rani da ƴan takaran da woman leader duk zaka ji da mutane ne marasa kirki marasa daraja a cikin al'umma da wuya kaga wani mai kirki a cikin su sai nuzza'un min alqabail sai daddaya da an ga wani mai kirki ma a cikin su za a ga cewa tukwana ai me kake a cikin waɗannan shi kanshi zai zama cikin takura zai zama cikin wato a murɗe tsakankanin shi da su saboda irin harkar da ake ba irin harkar shi bace a ce duk harkar an zo sai an yi rawa sai an zo da makamai an yi sare-sare sai an yi sace-sace sai an cakuɗe maza da mata ana ihu ana ɗaga tsintsiya ko lema ko kwandon kayan daɗi ko kwandon ƙuli-ƙuli ko menene ana ta ihu yaushe wannan zai zama aikin alkhairi jama'a bai zama aikin alkhairi ba ba a maganar sallah ba a maganar tauhidi ba a maganar tsayuwa akan gaskiya ba a maganar bambancin addini ba a maganar killace mata daga maza babu duk babu wannan kaga dole wannan ya zama akwai barna a cikin ta zaka sai wasu masu kirki da mutunci sai suka koma gefe suka ce ba ruwansu to har ya zama su masu su marasa kirki da marasa mutuncin har sai suka waye gari suna ganin duk wani mai kirki da ya dawo yanzu to barazana ce gare su shine suke cewa to ba ruwanku da siyasa malamai ku kiyaye ba ruwanku da siyasa shine kawai nake faɗa ran nan sai an yi defining tukunan menene siyasa sannan ai defining wane ne malami kuma menene functions din malami a cikin al'umma kuma me ake nufi da shiga siyasa sannan wace irin shiga ya kamata malami ya mata duk wanda wasu na bukata amsu shi don haka ba magana ce kawai da za a dinga yin ta kawai ana wucewa ba wane ne ya cancanta a kira shi malami sannan in mutum ya zama malami a cikin al'umma menene asalin aikin da Allah ya daura masa shin a cikin wannan aikin akwai shiga siyasa shin menene ma shiga siyasan shi kanshi shin jagaliya ne shiga siyasa ko ko zama dan jam'iyya mai kati ko kuma takara ko yin tarurruka da ƴan siyasa ko zuwa campaign ko kuma ya zauna a masallacinsa ya dinga cewa a zabuwa ne ka a zabuwa ne ko kuma shi da kanshi ya je yanki tikiti ya yanki form ya kama takara wanne ne a ciki kuma wanne ne ya kamata malami wanne ne bai kamata ya ba duk waɗannan ababen lura ne saboda kaga maganar ta fi ƙarfin galibin gama garin mutane magana ce ta su malamai masana su tsaya su yi wannan kamata ya ce malamai ko wata jami'a ta kalli wannan a matsayin problem a cikin al'umma ta kira wani seminar ko wani conference a zo a tattauna akan ina makomar tarayya ko rashin tarayyar malamai da 'yan siyasa kuma wace irin tarayya ya kamata su yi da su shin su malaman suna iya zama 'yan siyasa amma dai wannan matsalar da ake fara ita a fili take idan wani shugaba yana so ya samu nasara a shugabancinsa to ya daga cikin abin da zai amfani da shi ya ɗauki masana addinin musulunci ya raba musu makamai shine wannan abin da yake faru ko mun gani ina jin ai ministan sadarwa malam Isa Ali ya isa misali akan wannan ina jin ba wani malamin musulunci a Najeriya da ya kai irin wannan matsayin ba kuma ya wakilci malamai ya wakilci addini ya wakilci musulmai ya wakilci ahlussunna ba a yi minista a wannan gwamnatin da za a ce wato taurarin shi ya yi haske kamar shi ba Allah ya saka mai da alkhairi. Yayi iya kokarin sa, ya kuma nuna bambanci tsakanin masanin addini da wanda ba masani ba a wajen gudanar da hakokin sa. Yadda ya ciyar da ma'aikatan shugaba, ya yaukaka aikin gwamnati, ya kawo sababbin policies da sauransu. To ka kaddara inda a ce duk an samu strategic positions irin waɗannan, an samu masana addini kuma ƴan boko an zuzzuba su a wajen. A ce an sa wani a ma'aikatar ilimi, an sa wani a ma'aikatar lafiya, wani a ma'aikatar tsaro, wani a ma'aikatar tattalin arziki, wani a hukumar kaza, duk a zazzabo. Ai, akwai su a Najeriya. Kai in ta kama ma inda ake ganin wato ba dole sai musulmi ba, sai shi ma kirista a ɗauko wanda ya san addininsu, a saka musu zuwa a nasa addinin. Kamar in zama misali, hata hukumar alhazai sai ga ba masu ilimi ake sakawa gurin. Hukumar aikin hajji da jama'a, hukumar zakka da waƙafi, hukumar kula da masallatai, hukumar kaza, duk kawai ana ɗauko ‘yan siyasa ne don a biya musu buƙatunsu, ko kuma kawai kowa ya ɗauko kamar da suke cewa F&F, family and friends, su ake ɗigowa kawai a zuba don dai kawai kowa ya ce naka sai naka. To mu kaddara inda an samu wata gwamnati ta yi irin wannan tunanin, ta zuba mutane masana addini kuma wanda suka san abin da suke a wannan harka, da sun taimaka mata ta gyaru. Meanwhile, yana da kyau mu san cewa shi Malam Isa Ali ba an saka shi ne wai don shi malamin addini ba. Su wanda suka saka shi ba su saka shi suna nufin to tunda ya san addini zai taimake mu ba. Sun sa shi ne saboda shi ma ɗan boko ne, sai aka yi sa'a ya san addini. To wannan kawai ya ishi misali, gashi muna ganin shi practically a cikin contemporary rayuwarmu. To haka ba ka kwatanta a kan ko’ina. Duk inda aka samu wani wanda yake da ilimin addini ya jagoranci wata harka, aka yi sa'a kuma tsayayyen mutum ne wanda ya san ya kamata, don sha Allahu za a ga bambanci a cikin wani harkar tashi. Malam ya ce wa minha, daga cikin har ila yau akwai hadimu mawadi'i shirki. Wannan kissa tana nuna mana fiqhun cewa wuraren da ake shirka wajibi ne a yi rugu-rugu da su. Allati tuttakhadhu buyutan lit-tawagit, waɗanda ake wuraren da ake mai da su gidan ɗagutu, wato duk wani hubbari ko wani wuri da ake yin ainihin wato shirka, ko wani dutse ko wata bishiya ko wani kabari wanda aka ga cewa mutane suna zuwa suna shirka, wajibi ne akan wanda suke da iko masu faɗa a ji gwamnati su hana wannan abu, su rugurguza wannan wajen, a lalata wannan wurin, a daina ganinsa. Wa hadimuha ahabbu ila Allahi wa rasulihi wa anfa'u lil islami wal muslimina min hadamil hanati wal mawaqir. A rusa inda ake shirka ya fi soyuwa ga Allah da manzansa, ya kuma fi amfani ga musulmi da addinin musulunci fiye da rusa hotel, shine hana, inda ake shan wani abu. Wal mawaqir, da gidan karuwai. Mawaqir shine gidan karuwai, kaga shi ma fasikanci yake, amma barnar bata kai shirka ba. Da haka ai ta rusau a hotel da gidan giya da gidan karuwai saboda ba su da lasisi, ko gidan shaye-shaye, wannan daidai ne, ya kamata a hana wannan. Amma bai kai amfani da kima fiye da rusa inda ake shirkawa. Ko mun gani inda za a zaɓi wanne ya kamata a fara rusawa, sai an fara rusa inda ake shirka, inda ake cewa Allah uku, inda ake zuwa ana bautar gunki, inda ake zuwa ana ganin bokaye ana tsamburbaranci, inda aka zo ana bautar kabari hubbare, to dole a rusa su. Yace wa hadha halul mashahidi mabniya alal quburi. Ibn al-Qayyim yake cewa wannan shine abin da ya kamata da wuraren nan da ake gine-gine akan kabari, saboda a zamanin da yake rayuwa akwai ire-iren wannan gine-ginen da yawa a ƙasar Sham da ƙasar Misra da makamantansu. Yace Allah ce tu'budu min dunillahi, inda yake zuwa ana bauta kuma bayan Allah. Wa yushraku bi arbabiha ma'allahi, na cikin kabarin nan an mai da su ana shirka da su tare da Allah. Yace la yahillu ibqa'uha fil islam, baya halasta a bar waɗannan wuraren a cikin ƙasar musulmai. Wa yajibu hadmuha, dole ne a ruguza su. Wa la yasihu waqfuha, bai halasta wani ya waƙafin wani waje da za a yi shirka. Walal waqfu alaiha, ko ya waƙafin dukiya ya ce a ci gaba da kula da wannan kabarin, don suna yin haka. Sai a yi waƙafi na wani wuri don kawai a gina kabari na wani shehi ko na wani badulu. Sai kuma wani ya zo shi ma ya tashi mutuwa ko yana raye, sai ya ɗauko sadaka mai ƙwari, sai ya kawo ya ce sadaka don kula da wannan kabarin. Kamar yadda ka san ana sadaka za a gina masallaci, ko za a gina islamiya ana fi sabilillah sadaqatul jariya to haka suke irin wannan ainihin aikin yace walil imami an yaqta'aha wa awqafaha li jundillah idan shugaban musulmi ya riski wani waje inda akai waqafan wata dukiya dan irin wannan barnan ya ga damar ya kwace dukiyar yi season dinta in account ne ai freezing din sa sai ya dauki dukiyar sai ya rarraba ta ya bai wa sojojin musulmai su tafi jihadi ko a dauka aje a gina wata harka ta addini wata take mai kyau wayasta'inu biha ala masalil muslimina ya amfani dukiyar da abin da zai amfani musulmai maimakon haka sai kaga gwamnatoci abin da suke budget suke yi dan a ƙara yau kaga inda ake yin inda za a yi renovation din kaburbura an kaje sakwata zaka ga to wannan barna ce kuma ba daidai bane wasu musulmi su ce su za su dauki ragamar za su je su rusa ko a mutu ko a yi rai wannan ma ba daidai bane wa'azi za a yi taimaka shugabannin har su rusa da kansu domin duk wani musulmi yanzu da zai ce wai da shi da almajiransa ko da tawaggarsa ko da yan kungiyarsa bari su je su rusa wani hubbari to karshe tashin hankali zai tashi fiye da wannan da suke gani sai a fara zubar da jini kuma a yi ta rigima tsakanin kungiyoyi da addinai ko kabilu ko mutanen gari da gari don haka ba daidai bane wannan bai cikin wato maslaha ta addini ka je ka tada fitina fiye da wanda ake ciki ina fata mun gane wannan mallam ya ci gaba da cewa wa kadhalika ma fiha min al-alat haka kayan aiki dake ciki in an je da generator da AC wani ma zaka gani da kayan lantarki da fulawoyin da aka saka da kayan abin nan da aka ajiye kayan gyara wajen abubuwan da ake bukata duka wal mata da kayan amfani wasu hada dakuna wuraren kwana a kasar Misr da zaka gansu haka al-Qahira da sauransu zaka ga wuri ya zama babbar cibiya har mutane suna zuwa ana ba su dakin kwana kamar yadda ake baiwa mara lafiya a asibiti su da mara lafiyar su biya kuɗi a bashi daki kullun ana ba da shi bakin kabarin ana shafa mishi ƙasa kabarin a fuskar shi wai zai warke ko suna neman arziki a Misr wannan da zaka gansu videos suna nan da yawa a YouTube to saboda ƙasar su da Misr da Sham an dade ana wannan tambela da wannan shirka saka je yana ba da labarin yace to ya kamata duk wannan kayan a kwace su wan nuzurul lati tusaqu ilaiha da kuma alwashin da aka yi aka kawo ana alwashi wani yace zan kai raƙumi 10 zan kai saniya 10 zan kai laftin shinkafa buhu 50 dan ai sadaka da shi a wurin ko a dinga ciyar da masu kula da kabarin anan Kano ma zaka ga irin wannan kabarin zaka ga mutum ya zo ya zauna a bakin kabari an gyara kabarin an shuka mishi fulawoyi daga san gidan yan gayu shi kuma yana zaune ba dare ba rana yana kunna kendir yana sa turaren wuta mutane suna zuwa suna bashi sadaka akwai su a wurare da dama anan kasar Kano a kuraren da yake wadannan to duk wannan ya kamata gwamnati ta hana wannan barna maguzanci ne yace yudaha bihal hadaya allati tusaqu ila albaytil haram suna so su kwatanta irin wannan da irin hadaya wanda ake kaiwa dakin Ka'aba aje a yanka hadayar dabbobi da ake ba dakin Ka'aba yace lil imami akhadha kulluha ya wajaba liman yana da yancin ya kwashi ya kwace duka wadannan shugaban musulmi ya kwace gabaki daya wa sarfuha fi masalihil muslimina ai amfani da duke zuwa ga abin da zai amfani musulmai kama akhadha nabi sallallahu alaihi wasallam amwala buyuti hadhihi dawagit kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi wato duke da aka kwashe daga cikin dakin wadannan dagutoci wa sarfaha fi masalihil islami yayi amfani da dukiyar dan maslahan musulmai wa kana yaf'alu indaha ma yaf'alu inda hadhihi mashahidi sawa'un min an-nuzuri laha wat tabarruki biha wat tamassuhi biha wat taqbiliha wastilamiha yace kuma an kasan kasance ana aikata irin abinda kuka gani ana yi a waɗannan wuraren da kuke gani kuma yana magana da mutanen zamanin shi yana cewa waɗancan dawagita din salata da sauransu abinda kuka gani ya ku mutanen zamanin Ibn Qayyim a ƙasar Sham ana yi a waɗannan kaburburan da kuke gani wancan lokacin ma haka ake daga ciki akwai mene akwai minan nuzuri laha daukan alwashi mutum ya dau bakance cewa zan je kabari kaza in naje zan yi kwana kaza ban ci abinci ba ina tsuguna a gaban kabarin ina addu'a in zan je zan tafi da raƙuma in je in yanka a wurin nayi sadaka suna yin duk irin wannan bakancan yace wa tabarruki biha da neman albarkar kabarin mutum yaje yana neman albarka a dinga kai kananan yara ana so a musu a sa musu albarka a kai mara lafiya a kai mutane wajen watta masuhi biha da kuma shafa jikin kabarin wata qabiliha da sumbantan kabari kamar da ake sumbata Hajar al-Aswad wastilamiha da kuma tabawa da hannu wa hadha kana shirkal qaumi biha wannan shine shirkar da ake walam yakunu yataqiduna annaha khalaqatil samawati wal ard ba wai suna kudurta cewa kaburburan nan sune Allah da suka halci sama da kasa ba a'a bal kana shirkuhum biha ka shirki ahli shirki min arbabil mashahid bi aini shirkan wadancan mutanen kaman shirkan mutanen zamanin madina ne inji bin kai yadda ka jikeke da keke kamar da suke cewa ma innama na abuduhum li yuqarribuna ila llahi zulfa wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardi la yaquluna llah sun yadda cewa samai da kasa da ruwan sama da dare da rana duka Allah ne ya halicce su amma muna bautawa suna cewa muna bautawa wannan guma kan ne dan su shiga tsakaninmu da Allah to haka su ma mutanen zamanin su ibn al-qayyim su ma haka sun wayi wannan tsanin ne su ma sun yadda cewa wali ne dake kwance ba Allah bane shi in banda gulatu a cikin su suna ganin dai amma wani bawa ne da Allah yake san shi kuma zai iya shiga musu tsakani da Allah kuma zai iya musu abinda Allah ne ya kamata ya musu na sa musu albarka ko ba su arziki ko ba su lafiya to da haka kuma har yanzu ka duba a hawan wannan zamanin namu haka din ne dai masu irin wannan shirka irin wannan itikadin suke an ce mun suna shirka sai su ce a ai mun san ba shine Allah ba amma dai muna neman albarka ne to wannan neman albarkar shi kanshi shirka ne wa minha daga cikin fiqhu akwai istihbabu ittikhadhi almasajidi makana buyuti tawagit akwai wato mustahabbancin ayi gida ayi masallaci a wurin da da wato gida ne na dagutu idan musulmai suka ci wani gari da yake inda yake inda ake bautar gumaka a da sai a gyara shi a maida shi masallaci coci coci sai a gyara su a maida su masallaci fa yu'budullahu wahdahu a bautawa Allah shi kadai kamar yadda lokacin da musulmai suka ci farisa dandamalin da ake hura wutan bautar wuta a kasar farisa shi suka je suka tittilawa wutar ruwa suka tabbatar sun kashe ta suka wargaza wajen suka kira sallah wajen suka kama sallah da a kaskantar da wannan gunki a tabbatar ma masu bin shi cewa makaskanci ne ba Allah bane shi ba komai bane shi amma yi wurin da wurin bautar Allah madaukakin sarki yace la yushraku bihi shay'an fil amkinati allati kana yushraku bihi fiha abautawa Allah shi kadai ba tare da shirka ba a wuraren da da can an mai shirka a wajen wa haka dal wajibu fi mithli hadhihi al mashahid an tuhdama haka ya dace da irin waɗannan wurare a ruguruguza su wa tuj'ala masajida a maishe su masallaci in nihtaja ilai hal muslimuna matakar musulmin wurin sa da bukatar masallaci wa illa idan kuwa bukatar masallaci a qahal imamu to kasar sai a yayyanka ta kawai shaguna ko kasuwa ko gidaje a sayo da mutane hiya auqafal imamu aqbal imamu hiya wa auqafuha lil muqatila wa ghairi sai a bada su su zama wato kaman binnan wato sadaqatul jariya ga sojoji ko wasu su a rarraba musu ya zama arzikin su ya zama dukiyar su wa minha annal ibada idha ta'awwadha bil anna al abd idha ta'awwadha billahi minash shaitanir rajim wa tafala an yasarihi lam yadurruhu dhalika daga ciki kuma mun ji cewa bawa idan ya nemi tsarin Allah daga shaitan wanda yake jefaffe ya sashe daga ni'imar Allah wa tafala an yasarihi ya tofar daga ta hagun dinsa lam yadurruhu dhalika wannan shaitan bai tutar da shi ba wala yaqba'u salatu kuma yin wannan tofin bai bata mai sallah ba bal hadha min tamamiha wa kamali wannan cika ne ma na sallah din wato a cikin sallah a'udhu billahi da zaka ce idan ka ji bujiro wani waswasi ko wani damuwa kai a'udhu billahi sannan kuma kai a yamma a arewa da abin nan wato ayi a hagun da kai to wannan bai bata sallah dan kai wannan a cikin sallah bai bata sallah ba hasali ma ya cika shi maka sallar kai to muka lura masalar da ya kawo anan ita ce batu akan wato shedanin aljani wani mai suna Khindib wanda yake zuwa yana sanyawa wannan bawan Allah waswasi har yana mantar da shi ainihin karatunsa na Alkur'ani. Idan mun je gaba insha Allah ina gaba wannan mujalladin mu ne sai mujalladi na hudu, idan aka je inda zai magana akan wasu masail da suke da alaka da waswasi, ina ganin sai a can ne zamu ji wannan mas'ala musamman abin da ya shafi aljani shedani da irin yadda yake cutar da bayi ta hanyar waswasi ko ta hanyar shiga jikinsu da kawo musu ainihin wato rudani ko sanya musu cuta da ire-iren waɗannan masail wanda Ibn Taymiyyah Ibn Qayyim duk ya kawo su a cikin juz'i na gaba da ke biye da wannan. Allah ya kai mu da rai da lafiya a lokacin mai ainihin wannan darasin insha Allah. Faslun malai yace ga wata gaba qala ibn ishaq walam mustata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam makkata wa faraga min tabuka wa aslamat thaqifun wa bai'at wa darabat ilayhi wufud al-arabi min kulli wajhin fadakhalu fi dinillahi afwajan yadribuna ilayhi min kulli wajhin. Yace ibn ishaq na cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude makka kuma ya gama da al'amarin mutanen tabuka sannan saqifu suka musulunta gaba ɗayan su suka yi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai daga nan sai larabawa daga ko ina a fadin kasashen larabawa suka dosa tahowa gungu gungu jama'a jama'a suna shiga addinin musulunci ba ji ba gani kungiya kungiya tawaga tawaga daga kowane gari suka taho suna ta shiga addinin musulunci, wato musulunci ya riga ya samu karfi kenan kowa ya firgita ya tsorata mutane sun gamsu suka fara karban addinin musulunci ba ji ba gani. Daga nan sai wafdu tamimin wa tayy sune next ainihin wafudu wanda suka zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma wafdu abd qais da dai wafudu kala daban-daban wanda zamu ji su a ainihin darussa da zasu biyo baya insha Allah zamu sa na saboda kullu lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba. Sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.